da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu raro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cu kan cikin yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim.
Sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa, inda yau Litinin 10/2018 zamu yi magana ne akan yadda ya kamata alakar uba da ɗansa namiji matashi ya kamata ya kasance,
musamman ma daga lokacin da yaro ya shekara 10-20 da haihuwa. Sa'ilin nan da uba yake kallon ga abin da yake so yaro ya yi, shi kuma yaro ga abin da yake tunanin ya kamata yi da kansa a kangin kansa din kenan.
Alaka ce da ya kamata za a gina ta akan cewa za ka wakilce ni ko da raina ko ba raina. Kaga a nan wurin ashe ba alaka ce ta cewa a kullum ka ɗora fuska matsayin ni uba ba ne. Duniyan nan ga yadda ake tafi da ita. Isan bambanci tsakanin mahaifansa da yan uwan mahaifansa da yayyansa da ƙannansa. Kowa ya ɗauke shi akan darajar da Allah ya ba shi.
Kamar ni yanzu haka ina da yara hudu maza, babban yaro na namiji Allah ya dora masa son kwallo. Yanzu hakan nan na tare to har ma yanzu ina lallashin sa na mele shi ko kamar abokina. Ce masa kwallo kake so eh, a wani team kake so kai kwallo? A kullun a team na duniya. Manchester kake so ko Real Madrid ko Barcelona ko wanne?
Za kuma mu karanto maku amsoshin tambayar da muka maku akan wannan lamarin, sannan kuma za mu bude maku layin wayar mu domin ku bada gudunmuwar ku. Lambar wayar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Duk akan wannan lamarin.
To sannan kuma za mu zakulo masana tarbiyya da kuma ba da shawarwarin yadda ake tarbiyyar yara ba tare da sun fandare ba, musamman sakamakon sun fara tasowa ga iyayensu a al'amuran su na yau da kullum.
Yanzu kuma za mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafukan mu na abota game da yadda kuke kallon ya kamata tsakanin iyaye maza da ƴaƴansu mata su kasance.
Sakon farko ya fito ne daga Lawali Manchester Kamba, ya ce yau da gobe hanyar dai ita ce dole ka ilmantar da yaro ilimin addini da na boko, ka jawo yaro a jiki, kana hira da shi, kuma kuna cin abinci tare, ku rika zuwa masallaci tare da dai sauran abin da ya dace, Allah ya sa mu dace.
To sai sako na gaba, inda ya fito daga Musa Maina Kandurwa Bukar, inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Hakika iya abin da iyaye za su yi akan ƴaƴansu illa tarbiya.
To sai kuma Isa Kofsi a Sarara ya ce kula da yanayin mu'amalar su da kuma mutanen da suke cuɗanya tare da su.
Sai sakon Abubakar Ayuba Sadiq, inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika iyaye maza ya kamata su yi mu'amala da ƴaƴansu maza, musamman waɗanda suka mallaki hankalinsu.
Sai Sabo Banga ya ce salam yau da gobe. Ni a ganina ta wajen jan su a jiki ne, kuma a nuna musu abin da ya kamata ita ce mafita.
Sai Comrade Adamu M. Aladamban, inda yake cewa hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen janyo yaransu maza a jiki shine yin shawara da su da saka su cikin abin da ya shafe harkarsu, shine yaro zai rinka kawo maka damuwarsa, ku tashi lafiya yau da gobe.
To mun gode. Sai kuma Maryam Aminu Kano Mai da Garko ta ce assalamu alaikum yau da gobe, fatan alheri a gare ku da fatan za mu yi amfani da shawarwarin da aka bayar akan ƴaƴanmu masu tasowa.
Sai Kabiru Runi, inda yake cewa a nawa ganin ya kamata iyaye su saka idanuwa akan yaransu su ga wane irin yaro ne suke mu'amala da su, dan icce tun yana danyi ake lankwasa shi ba sai ya bushe ba.
Sai Haris Al-Kanawi Goran Maji yace assalamu yau da gobe, yace daga nan Goran Maji jihar Kano, yace nake muku fatan alheri kuma ku tashi lafiya.
To sai Rulwanu Ibrahim London Uba Adamawa inda yake cewa yau da gobe a kullun ya kamata uba da ma uwa su kasance suna aiwatar da ayyukan su na yau da kullun masu kyau wanda yaran za su dauki darussa a cikin su.
Sai Usman Manika mai Ruwa Road Funtuwa yace yau da gobe hakika shi da ma bin na gaba shine bin Allah kuma jawo da a jiki ga uba abu ne da ke sanya yaro ya bi duk abin da ko kuma umarnin iyayen.
Sai Abubakar Rufai Fulani inda shi kuma cewa daukar matakin cin abinci tare da yaranka yana janyo ƙarin yarda da fahimtar juna tsakanin yaro da babansa.
Sai Iliya mai shayi garke ce assalamu alaikum yau da gobe. Hakika abin da ya kamata iyaye su jawo ƴansu a jiki shine su yi kusa da su ta haka ne zaka shaku da su su ma su shaku da iyayensu. Usman Kabara da Daula Salim ku tashi lafiya.
To sai sakon lawan sani na kawu daura inda yake cewa yau da gobe hanyar da ya kamata iyaye maza su yi alaka da ƴaƴansu maza ita ce sakar musu fuska tare da jan su a jiki da kuma zama da su domin nuna musu harkan zamantakewar rayuwar duniya.
To daga ƙarshe Alhaji Mele Yusufareti daga jihar Yobe ya rubuto yace a matsayin ka na uba ka tsaya ka baiwa yaro tarbiya da ilimi da kuma addini domin hakan shine hanya mafi dacewa.
To mun gode ku cigaba da aika mana da sakonni.
To game da wannan batu na yadda alaka ya kamata ta kasance tsakanin uba da kuma ɗansa saurayi bari mu ji ta bakin ku masu sauraro ta waya alamar tarawa 1-202-205-6555 saboda haka sai a samu a faɗa mana domin ya kamata in akwai tattaunawa da aka yi Daula to amma abin da muke so shine mu ji su ma daga bangaren su daga bakin su yawa bayan sun faɗa mana a tambayar da muka musu mu ji kuma meye a cikin zuciyarsu su ma ta waya
shine kam
sannan sai mu je ga tattaunawa. Assalamu alaikum.
Na saboda
daurin aure. Wane ne yake magana? Ran Asaba? Daurin aure ce Allah kai mu. Wake magana?
Ina naga gamba bara
ko
da su. To barka.
Za ka ƙara aure ne?
Ina lafiya.
Ah, ba ni ba ta kuma da saura. To ba ta da alheri.
Amin.
To muna jinka.
Kar ku sa mama ta ta.
Ah, to kwanta da hankali.
Shine ai
kaman tsin ma a randa ka ta da mu.
To wanda gudunwa zaka bayar da magana alakar baba da ɗansa?
Gaskiya shana a sakari yara da yanzu ya kamata muna jin zuci saboda korar da kuke
sai ka ɗan ƙara murya kaɗan don ba a ji
yana
kakkarya kullum iyaye suna jawa yara
a jiki
suna sanin me yake damun su a rashin lafiya ne a akwai ɗan damuwa sai muna ji amma muddin ba ma sauraron su za su faɗa wani halin da ba mu sani ba kuma su shiga wani lamari.
To mun gode ga wani kira nan ko ga wani kira daga Bauchi
layin nashi yana ɗan tangarɗa kana amma dai mun ji abin da yake mun gode Gambo.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Barka da wannan lokaci wake kan layi.
Ana tare da Abdullahi daga Bauchin Najeriya.
To Malam Abdullahi, wani irin gudunmuwa zaka bada akan maudu'in mu na yau? Akan mu'amalar uba da ɗa tsakanin su me ya kamata inganta wannan mu'amalar?
Ina ga kaman baya jin mu
sai
baya jin mu sai dai kukan yaro kawai mu muke ta jina. To bari ga wani nan daga Kona Sarawa ne. Assalamu alaikum.
Yau kaman wayoyin
da muke
sana ta ruwa. Ya wa alaikum assalam. Wane ne daga Nasara?
To alhamdulillah Malam Usman da Dauda sallin likita ne to kai daga Karamar Hukumar Domin Jihar Nasarawa.
To likita ne muna jin ka.
To a gaskiya wallahi Malam kun burge ni Allah sai ina ganin wani family ne a cikin gida kaman muna tare.
Allah haka ne mun gode.
To na farko dai wato duk uwa da uba idan aka samu mutane na kware waɗanda Allah ya haɗa su idan suna jawo ƴaƴansu a cikin wallahi abin farin ciki ne zai fi in uwa za ta fita yana kuka in uba ma zai fita yana kuka baba.
Ayya dan shi ya ka tsinke cewa ana tar
ruwa amma Najeriya ma ana tar ruwa tun jiya Abuja ana tar ruwa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Barka da wannan lokaci wake kan layin.
Yawwa sallanku da gogari. Safida ce ko
Daula ce?
Daula ce da Usman.
Daula ce na. Ah Allah ya kiyaye ka kaga bara.
Eh ina godiya.
Kai tsaye kana magana da Ranaran ma Yusuf ma falo da ke garin Samu naka.
Ina ce to malam Ranaran ba barka da shigowa.
Muna jin kare.
Me cece ta aka gudunmuwar?
Wato gudunmuwa na kan wannan maudu'i shine. Alhaji Usman.
Na'am.
Har in kana da yaro Allah ya baka kin ka san kyauta ne na Allah
na'am haka ne kam
to wannan aiki ne babba a kanka Allah zai taimaka maka in kai kokari tarbiya farko ka san karatun nan babba karatu ba za mu ganku ba na harmi magana da ku
haka ne kam
to daman ka sashi a makaranta in kai musulmi ne sashi makarantan addinin Islama idan kai kristiyan ne ka sashi ya rika zuwa yana karanta bible da kyau
haka ne kam
ya san addinin shi shi ma
to in ka har aka taso da wannan to kome ma zai nifa ga wani ra'ayin sa zai nifa ra'ayi mai kyau ne amma ni yaro aka bar shi wai gantantan sannan wai yake yana son yin kaza ka bar shi yana son yin kaza ka bar shi kai nagode muku ku huta lafiya Usman
to mun gode malam Ranma
ya wato kin san yayi magana yace in kai musulmi ne ka sashi ya san addinin musulunci in kai krista ne ka sashi ya koyi
addinin krista
wato ina ga inda shi na ran mai nufadin kenan wato in akwai
addini zai kara taimakawa
to wurin shawo kanshi zai maka sauki kenan saboda zai bi koyar addinin da kila kai ma shi kake bi to da fatan za a ci gaba da bibiyar yanda abubuwan suke sannan kuma ina ga zamu saki dauka kila koda mutun daya ne assalamu alaikum
to ga wannan daga Taraba
Assalamu alaikum.
Yawwa wa alaikum assalam.
To mun yana yin zama da yaran nan ai wato in kana cin abinci da yaro kana komai tare da shi zaka fahimce shi ka damuwar shi ga ya maka ka fahimce shi.
To da muke magana amma sunan ba mu ji sunan ka ba.
Ahmad.
Ahmad.
To malam
Ahmad yawwa mun wato cin abinci da su wato yana kawo su kushaku kenan.
Damuwar su kuma da aka sani su san naka. Suna ganin na ganin ka shiga da wannan da kinsan da yake ne damuwanka
to mun gode su sai malam Ahmad daga Taraba ga wannan daga Sokoto daura
to assalamu alaikum
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
wake magana daga Sokoto lafiya kalam
to dan farko kina magana da Kabiru Abubakar bidan yaki shagare local government Sokoto state tare Najeriya
to malam Kabiru barka da wannan lokaci wani irin gudunmuwa zaka ba da yanda ya kamata uba da da su fahimta tafiyartar da harkar zamantakewan yau da kullun
to gaskiya an yi karo da lokaci na canjin yanayi ko kuma in ce lokaci gaskiya yanzu nan zaka ga da uba wallahi wasu wari kowane tsayen kowane ya kwashi naki bangare yayi daban domin to dayan bai iso dan tambe iso alama uba ne ko da ko an azaki ga hanyar da ta cancance bi wallahi sai kaga ya kauce saboda lokaci kowa gani yake duk da ya tashi ya waye a wannan abin da ya tsara shi
to
amma malam baka ganin cewa to ko uban su ma suna takura ƴaƴan maybe ba su bin abin da ya kamata ra'ayin su su kwatanta musu a cikin lamana da kwanciyar hankali suna nuna musu karfi
amma uba ne duk abin da yayi ya kamata ka tsaya ka natsu idan ka bi wannan abin babu zancen wani takura domin duk wanda anka ya hison ka ci gaba ka zamo abin kwarai balle kai kaga an takura maka
to mun gode sosai Kabiru Bulan Yaki
to
masha Allah
yawa
Allah sai an jima na gode
Allah yawa bari mu je Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam malam Kabir
eh kabara ne yawa barka dai Usman kabara ne
muna tare da Nasiru Fillo da Katsurutawa
to Nasiru
karamo kuma lera samu na ka jihar Kaduna
to Fillo muna jin ka Nasiru
to mun ji tattaunawa da yi Allah saka da alkhairi
amin
amin madalla
to ba mu gudunmuwa ka mu ji to na ga
yaro kan ya kamata a mi tarbiyyan ilimi tukunna in dai san tarbiyyan ilimi gaba da ba to Allah da ba zai raina manya har ya zo ya kama gandan ganda kan titi ba
to mun gode Nasiru Fillo sai Allah ya kai mu
ne fatan za ta dalilai
to amin yawa
to madalla
to kin ji shi ma ya magana cewa ba shi ilimi yaro to ba zai abinda bai kamata ba to yanzu kan dole mu tattara inamu mu dan shakida kafin mu zo mu ji tattaunawa bari mu ji waka wani dan matashin yaro Allah ya ji kansa da rahama lil amir
I am the boss. san basiya
ni kankanin hajiya ina yi musu bangajiya kai haba
to madalla yanzu kuma sai a biyo mu domin a ji tattaunawar da wakilinmu Madina Dauna Dauda wanda yanzu haka tana kasar Saudiya ta yi da jama'a akan wannan lamarin
Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a zauren yau da gobe a yau ina tare da bakina guda hudu akwai iyaye akwai kuma samari ciki Alhaji Kabiru Yusuf Kano da Umar Muhammad Kumo da Abdullahi Rabiu Bako da kuma Ahmed Muazza Ibrahim zamu tattauna akan yadda alaka na iyaye maza ya kamata ta kasance saboda idan yara suka zama samari yaya ne alakar su ya kamata su zama da iyayensu maza yadda daidai za su daidaitu su amince da juna ba tare da kuma an samu shi saurayin nan ya fandare wa iyayensa ba bari mu fara da tambayan Alhaji Kabiru Yusuf Kano domin ai na san gidanka akwai samari yaya kake ganin wannan batu ne kam
bismillahir rahmanir rahim wato har ko da shin yi magana akan alakar iyaye da kuma yayayensu kamar yanda shi wannan wato mawdu'i yake magana na cewa akan maza shine alaka tsakanin mahaifi da ɗansa musamman babban ɗansa kamata ta kasance kamar alaka tsakanin aboki da aboki domin alaka ce da kamar za a gina ta akan cewa zaka wakilci ni ko dare na ko ba dare na kaga anan gurin ashe ba alaka ce ta cewa a'a kullun kadwar fuska matsayin ni uba bane tun farko ka tashe shi akan sanin cewa shi fotaran shine zai haukan kujerarka taya shine na farko gaba da nuna masa al'amuran da suke na rayuwa cewa duniyar nan ga inda ake tafi da ita isan bambanci tsakanin mahaifansa da yan uwan mahaifansa da yayyansa da kannansa kowa ya dauke shi akan darajar da Allah ya bashi in ka fara gina shi akan wannan to da kan zai iya bambance wa cewa wannan mahaifiyar kuma a wannan sa'an mahaifiyar kuma a wannan abokin mahaifina ne sai ga darajar zai bashi daban take da wanda yake ganin cewa shi kuma wannan ya girme shi ne to daga nan zaka fara dora shi akan harsashin cewa ita rayuwa tana tafiya ne akan mataki mataki to amma yayin da ka ce zaka dauki matsayin uba tsakaninka da ɗa sai fada da ya ganka cikin sai ka duruwa to wannan gida rushewa zai
to barin zo gare ka Umar Muhammad Kumo ya kake kallon bayanai da Alhaji Kabiru yayi shin ka amince da wannan batu na cewa alaka tsakanin uba da ɗan sai zama kamar na abokanta
na amince da abin da ya faɗi sannan kuma dadin dadawa duk wanda Allah ya bashi da namiji to ya bashi babban aiki saboda idan ya kuskure ya bari yaron ya lalace to gidan gaba daya lalace zai lalata gidan zai lalata makwabta zai jawo ubansa takeici wadda uban karshenta sai dai zuciyar shi ta fashe ya mutu abun nufi anan shine shi da namiji shine jigon gida in yayi kyau gida yayi kyau in ya baci gida ya baci saboda kamar ni yanzu haka ina da yara hudu maza babban yaro na namiji Allah ya dora masa son kullu yanzu hakan nan na tare to har ma yanzu ina lallashin sa na mai da shi ko kamar abokina in ce masa kullu kake so eye a wani team kake so kai kullu a kullun a team na duniya Manchester kake so ko Real Madrid ko Barcelona ko wanne
ko Chelsea
eh ko Chelsea sai ce mini baba eh ni dai in na samu na iya kullun zan zo dan ga maka tabbata ce to abin da kake so da kai ka kwantar da hankalinka ba ruwanka da abota kai kullun ni zan saya maka duk abin da kake so na kullu saboda in ba na masa haka ba idan nuna masa bana son wani abu to zai yi sannan zai ja mini abokai a gida a zo a jagwalgwala min gida irin sanda zan kaina amma kin ga da ina masa haka to duk abin da nake so zai mini shi kin ga na sa kawo siyasa na sa a ciki na kawo abota na sa a ciki na cire wai baka gane ni baban shi ne na mai da shi abokina saboda mai idan na nuna masa wani ne baban shi to in ya tashi ma zai ce ni ma babanka ne
to ba zan zo gare ka Abdullah ya kake kallon al'amarin nan
eh to kamar yanda Alhaji Kabiru da Umar Kumo suka faɗi haka ya kamata ya kasance amma ni ra'ayina ya bambanta da nasu abinda ya sa ra'ayina ya bambanta da nasu shine da namiji shi ya kamata ya duk abubuwan da suka ce ayi to amma in muka waiwaya baya musamman iyayenmu na da akwai kunya tsakanin da da uba sa'annan ba a irin wannan tattaunawan a'a ga abin da nake da shi ga abin da zan yi ga abin da za ka yi ka gane saboda danka na farko namiji a matsayinsa namiji ya rike maka amanan gidanka to amma mafi yawa mafi ikonin lokaci zaki ga ba haka bane musamman a arewacin Najeriya to amma yanzu ilimi na dan shigowa ana dan canza wannan abun mafi yawan lokuta in kika ga uba ya shigo gida bayan ya dawo aiki sana'an hannu yake ya bar gida zaki ga zai yi wuya ya zo ya zauna da dan nan nasa ya nuna mai abubuwan da zai yi mahaifiyarsa ita ce za ta dan nuna mai abubuwan da ya kamata yi uban bai da lokacin ƴaƴan in ya tashi da sassafe ya tafi nema in ya dawo ya gaji zai kwanta ta ina yake hira da su ina zai ba su waɗannan abubuwan da suke bukata amanan kannansa da iyayensa mata barin baki misali ko ta yaro ne dan shekara 10 yanzu shi kadai ne namiji a gida da mata a ciki idan bera ya shiga gidan ko kadangare zaki ji ana a kira Abdullahi ko a kira wannan ya kace shine kadai namiji zai iya taimako to amma ba a yi akan gaskiya ba a yi to Allah sa da ya yi
to barin zo ga dai ka Ahmed dan kai ne saurayi a nan yanzu kai ne za a ce eh da yanzu a cikin mu anan ya kake kallon wannan al'amari yaya alaka ya kamata ya zama ne tsakaninka tsakaninka da mahaifinka
eh to kiga kaman da yana Alhaji Kabiru ya fadi abin yana zama haka ya kyauta a ce iyaye sun ja ƴaƴansu a jiki amma wani lokacin kuma jan a jikin ya kyauta a ce an san ya inda ake jan saboda kamar wani lokacin zaki ga idan wasa ko abu ya shiga tsakani sai ya zo ma baya jin maganan mahaifin ko kuma in aka bashi karfin da yafi kowa a gidan sai ga kamar mahaifin ma a karkashin shi yake da akwai duk irin wannan suna faruwa amma duk yawanci abin da yake jawo nan kamar da akwai bambanci ne na tunani tsakanin group din shekarun mahaifin da na dan yawanci zaki ga yanda dan yake tunani ba haka mahaifin yake tunani ba so duk irin wannan abubuwan suna haduwa amma dai babban abin shine ya jashi a jiki kuma ya bashi duk tallafin da yake bukata mai na karatu ne ko sana'a ne dan da akwai wanda zaki ga kamar a makaranta baya iya kokarin karatu sai kuma a zo a ce za a tilasta shi yawanci yanzu abinda ba a ganewa shine samari ne yanzu ko kuma matasan yanzu ba a musu tilas saboda ko kai a bayan idan ka za a je a abinda ma kake tilasta an kace za a yi din za a iya nuna ma a gaban ka ba za a yi ba amma daga baya za a zo a yi
eh to madan zo wajen Alhaji Kabiru yanzu da wannan batu kaga akwai sabani nan wurin na shekaru da kuma zamani ya zaka ce
gaskiya ne shi zamani yana tasiri akan komai tun daga kan da mahaifinsa da kuma ita kanta ma rayuwa gaba daya dole ne abin da wasu suke cewa an cize a hura idan kana da yaro karka kallon yadda zamani yake tafiya kamar yadda abokina yake faɗa Umar Kumo shine idan kaga abin da kake so yaron ka yi hakan ganin sai ta fona wuri sai ka tsaya ka kalli illa abin in ka bar shi wuce illa zai fara in kuma ka mara masa baya ya za a gyara abin illa ya kauce tunda zamani kika faɗa sai ka kokar ka bi wannan misali kamar yanzu yaro na da farko yana karami abin da ya fara ganci a dani so yake idan ya ci jarba a makaranta an sai masa kike san ci tudun san ci abu ne mai sauki ne ce kaga ke kuna kala kala ne ban ce da shi akwai na manya akwai na yara ba yace da suke kanana da manya haka suke tafiya nace idan ka gama fara mare daya in kai na hudu nace irin wannan ake siyan mutum in kai na biyu irin wannan ake siyan masa nace sannan kuma ina shekara ɗaya idan kai izifi ka zanci duk ka wuce wannan sai ka tafi wannan to kin ga da zamani yake tafiya shi ke yake kallo kan wata tuzo ce ni ta abba abin da nake so ni ni ba ke nake so ni na ruwan da kike ya mun nake so akwai dan kwanin da aka sewa Fatima babanta zan ka maka in ne na dai shi zaka sai mutunci tunce kike ko ne biki ka zan sai miki so zamani yake kamar inda faɗa haka ne har ko da shi karka duba tarbiyyar yaran da zamani karka takure sai yanda za su je kuma in ya shi mal amri fada a ban irin je siya abu na akodi idan ko bai nan ka ruwa su akan tarbiya so da yawa zaka ga an samu gida a ci da kai ai ayyan wani suna tarbiya to irin wannan abun ne yana ciza wa yana gura
to badan zo gare ka Umar Muhammad Kumo yaya kake ganin bambancin nan na shekaru tsakanin mahaifi da ɗansa kuma da shigowar zamani
eh bambancin shekaru da kuma shigowar zamani tsakanin da uba shine a turanci ne zan iya cewa comfortability idan yaro ya samu sakewa a wajen mahaifinsa to wallahi duk abin da baban yace zai amma in ya samu takura wajen babansa to duk abinda baban yake so yayi wallahi ba zai tankuru ba
koda da zamani ko ba zamani
wallahi ba zai yi ba saboda yanzu yaran yanzu Allah ya ba mu su ne sun fi mu ilimi duk yadda ka kai da tare yaro wallahi yaro ya fi ka in ka taro shi nan gurin sai ka gobe ya balla ta wani gurin to shi yasa a kullum nake cewa duk wanda Allah ya ba wa da namiji to ya ba shi ban aiki ko dole sai ka sa da hakuri sai ka cire girman dake tsakanin ka da shi ka koma daidai da shi saboda ka samu kai a cikin abin da kake nema ma ma'ana ka samu abin da kake nema a wajensa na ladabi da biyayya da kuma ya zama maka mutum na kwarai wanda ba zai jawo maka surutu ba har yazo ana zagin ka al'umma azo kaga mutane suna cewa yaro an bare mutum ya dauko dan sai ka duba dan wani yadda yake natsu yadda yake bin babansa sau da kafa kai me yasa ba za ka yi haka ba har ana cewa kai ka fi shi amma ka duba inda ya dawo duk an gona shi
da to ai ta misali dai da halaye na kwarai
yawo to kaga ai daga nan kenan uban ya samu abin da yake so to idan ya girma ya kai minzalin lokacin da zai aure da zai yi ga baba ya zara nunsa ya samu sauki a rayuwarsa
Abdalla me zaka ce game da wannan
to a takaice ka kinaka duniya ta so shi kuma wannan dabi'a musamman tsakanin ƴaƴan mu matasa wanda suke tasowa yanzu nan da iyayensu maza ya kamata a ce koyaushe a dinga la'akari da cewa yaran nan dole sai mun jawo su a jika an nuna musu abubuwan da ya kamata a ga abin da ya kamata su yi ga wanda bai kamata su yi ba ba iyaye maza ba kurum iyaye maza makwabta sai sun taimaka da tarbiyyar ƴaƴan nan in aka gani kamar misalan da shi Umar Kumo ya bayar in aka bada misali ba kai kadai kai ba ka kinaka ne baka so shi ba ka rike shi a jiki kuma wani abun ban takeici yanzu da yake faruwa shine zaki ga iyaye suna matukan san ƴaƴansu da ba sa so ma wanzu abubuwa suna taba wannan ƴaƴan daidai da karatu da dabi'a da halaye a cikin unguwanni to ya kamata a ce waɗannan iyaye su daure su kiyaran nan duniya ta so su saboda haka kuma dangantaka da zamantakewa tsakanin ɗanka da kai kanka ya kamata ka gyara ka jawo shi a jika in ka dawo ma ka gaji da daddare ka tambaye shi me yayi a ranar in ya dawo makaranta ka tambaye shi me yayi a ranar so kenan in zaka ci abinci ko da ya riga ya ci nashi ka ɗan kawo wani ruwa ko ɗan lemo ka ajiye a gefe in ka ci ka ce ɗan sha to ka fara jin shi a jika zai gane abubuwa da yawa
to Ahmed badin zo gare ka nan dai kai ne saboda yi kam gaskiya to yaya kake ganin abin zai ƙara danko misali idan aka bi dukan waɗannan bayanai da iyaye suka yi
to a kan Muhammad din zamu tsaya domin shine matashi kuma daga kanshi zamu dasa mako mai zuwa saboda yanzu lokaci ba zai bar mu ba zamu ji yanda wannan hira ta ƙara sakamakon minti 5 zuwa 6 sannan sai mu kawo ƙwararru wanda suka san yanda ake tarbiyyar yara cikin hikima ba tare da yara sun botsarewa iyayensu ba musamman tsakanin ƴaƴa maza da iyayensu maza kin san nan ake ana samun takun saka wasu lokuta to duka kan dole haka zamu tattara ina mu ina mu sannan kuma in mako mai zuwa din yazo zamu kawo muku kamar yanda muka ce mu tauna sai mu ce sai Abimu aka kasance da dukkanin shirye-shiryen yau da gobe da ma duk shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka yanzu kan Ahmad Din
Daula Salim
da ma injiniyan mu ne da producer mu Mr. Dan sai ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya
Make what to